Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 12 ga watan Mayun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sirfil Hashin Gumel. Babbar jam'iyya mai mulki a kasar Afirka ta Kudu ANC ce ta lashe zaben da aka gudanar kamar yadda hukumar zaben kasar ta tabbatar jiya Lahadi jiya Asabar. Amma farin jinin jam'iyyar ANC ya ragu a zaben da aka gudanar ranar Laraba ba kamar wanda ya gabata ba. Yawan waɗanda suka kada ƙuri'unsu bai kai yawan na zaben da ya gabata na shekarar 2014 ba. Wannan karan mutane kashi 66 cikin 100 ne suka fita zaɓe daga kashi 73.5 cikin 100 na zaben da ya gabata. Raguwar farin jinin jam'iyyar wata alama ce da ke nuna mutane ba su gamsu da cin hanci da rashawa da ake samu a cikin jam'iyyar ANC ba, da kuma nuna bambance-bambancen ƙabilanci da ake samu a faɗin ƙasar. ANC ta lashe baki ɗaya zaben 'yan majalisu 6 da aka yi tun daga lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994. Jami'ai Afghanistan sun ce an kashe wata fitacciyar 'yar jarida gidan talabijin a birnin Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida Nasrat Rehimi ya ce an harbe mina mangal a Kabul gunduma ta 8 da misalin ƙarfe 7:20 na safe ranar 11 ga watan Mayu. Wasu masu tsaron shaguna da suka shaida harbin sun faɗi cewa wasu mutane biyu ne akan babur yayin da mangal ke jiran mota. Shaidun suka ce dan bindigar daga kan babur ya yi harbi har su hudu a sama domin ya rikita mutanen da ke kasuwar, sannan ya harbi mangal sau biyu a kirji. Ita dai mangal ta yi aiki shekaru sama da 10 a matsayin mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin na Ariana TV. Haka kuma tana da wani shafin kafin sadarwa da ke tattaunawa batun 'yancin mata a Afghanistan na yin aiki da kuma zuwa makarantar mata. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a a Pakistan sun ce wasu gungun 'yan ta'adda sun afka wani babban otal jiya Asabar a kusa da tashar ruwa ta Arabian Seaport da ke birnin Gwadar. Suka kashe wani mai gadi ɗaya. Rundunar sojojin Pakistan ta ce jami'an ta ne cikin gaggawa suka zage 'yan bindiga ɗauke da makamai, wanda hakan ya bada damar kwashe dukkan mutanen da ke cikin ginin. An yi musayar wuta ta kusan sa'o'i 3, an kashe dukkan 'yan bindigar, kuma jami'an tsaron Pakistan suna gudanar da wani bincike da watakila a samu waɗanda suka shirya harin. Wata ƙungiyar 'yan aware mai suna Baluchistan Liberation Army BLA a takaice ita ce ta ɗauki alhakin harin, ta kuma fitar da wasu hotunan 'yan bindigar da suka kai harin su hudu a kafofin sadarwa. Suna mai cewa su ne suka kai harin, sai dai har yanzu ba a tabbatar da sahihancin wannan sanarwar ba. A ɗaya bangaren kuma, jami'an Pakistan da Majalisar Ɗinkin Duniya binciken wata sabuwar ɓarkewar annobar ƙwayoyin cutar HIV a gunduma ta Kudu, inda kusan mutane 400 suka kamu ƙasa da mako 2. Jami'ai sun ce sun tabbatar da jiya Asabar cewa kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka kamu yara ne ƙanana, kusan rabinsu 'yan ƙasa da shekaru 5. Kafofin yaɗa labaran yankin ne suka fara bayar da rahoton wannan annobar mako 2 da suka gabata a birnin Larkana, gunduma a lardin Sindh, wadda daman can ta taɓa samun ɓarkewar annobar ba sau wajen sau 3 a 'yan shekarun baya. Ana zargin wani likita da ke yi wa mutane allura da allura ɗaya yana yaɗa ƙwayoyin cutar HIV mai karya garkuwar jiki. Gwamnatin yankin dai ta tura tawagar ma'aikatan lafiya zuwa gundumar da ke da yawan mutane miliyan 1.5 domin bincike da ɗaukar matakan da suka kamata, ciki har da samarwa da mutanen da suka kamu da cutar kulawar gaggawa da kuma daƙile yaɗuwar cutar. Da ƙarshe 'yan ƙabilar Houthi na ƙasar Yemen sun fara janyewa daga tashoshin jirgin ruwa na Hodeida da Salif da kuma Ras Isa, kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. Michael Lolsgaard, ciyaman ɗin kwamitin kula da batun janyewar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa, ya bayyana ranar Juma'a cewa za a fara wannan janyewar a kuma gama ranar Talata. Ya ce ƙungiyar jin ƙai ta RCC ta yi marabalale da wato da tayin da ƙabilar Houthi ta yi. Lolsgaard ya ce wannan mataki shi ne abu na farko da aka yi shi a zahirance tun bayan da aka cimma yarjejeniyar da Hodeida, wadda ta tanaji kwanci ɗamara tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi a Yemen da kuma janyewar wato mayaƙa daga tashoshin jiragen ruwan guda uku.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi, shirin da kan kawo labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Gara kamarawa mai ilimi baya ya tsaya zabe lokacin da za a kammala wa'adin gwamna, yanzu gwamnan Borno Kashim Shetima. Wannan karo APC ta yi tsari mai kyau da zai ba ta nasarar gwanayenta su samu madafun ikon majalisar dokoki ta tara, yanzu dan majalisar wakilai tun 2007 Musa Sarkin Adar. Bude muna son a bar mu mu fidda gwaninmu da kanmu a majalisar dattawa, yanzu dan siyasar APC Arewa maso gabas Umar Shabuki. Waɗannan da wasu ra'ayoyi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. A tsarin mulkin Najeriya, masu riƙe da kujerar zattarwa ta shugaban ƙasa da gwamna ka iya wa'adi biyu ne na tsawon shekara 8, daga nan sai neman magaji. Gwamna Kashin Shetima na Borno na daga gwamnonin da za su kammala wa'adi na biyu a ƙarshen watan nan. Shetima na da ra'ayin marabaya a zaɓe ga magajin da ke da zurfin ilimi ko wayewa, shi ne mafi ala ba ɗaukar gajerar katanga mai sauƙin ƙetara ba, ko ko ɗaukar ɗan zani ne ta tadda muje don zama ɗan amshin shata. Gwamnan na magana ne kan wanda zai gaje shi Baba Gana Zulum.
Wato kuskure da waɗansu suke shi ne, kaga in za ka bar mulki kowa wanda zai gaje ka za a zo a gaya mishi maganganu kala-kala. Waɗansu suna ganin sun zabi wani mutum mai karamin ilimi, wawa sakare, za su yi abin da suka ga dama da shi. To shi ka san fa ka ba mahaukaci sanda, ka ba wawa sakare sanda, to za ka dandana ko ɗanka. Amma shi mai ilimi wanda ya san ya kamata, wanda yana da ilimin addini da na bokon da zamantakewan jama'a, wallahi zai wuya juya shi. Don ba a mugun sarki in ji ba haushe sai mugun ba fade. To fada wannan ya ake fama da su? Bulle ma ka dauki wani mumu ka bashi gwamna a cikin sati biyu, wallahi za ku yi rangama da shi. Sabili da haka ya kamata mu dauki mutane na gari, mutane na kore, wanda mun yi imanin Allah ya da za su rige amana, za su kare mutuncinmu. Babban abun shi ne kai shugaba mai tafiya ma, kai ma ka kare mutuncinka. Yaya za ka kare mutuncinka? Ka ba wanda ya gaje kan darajan da Allah ya bashi. Dan baka isa ka ba wani mulki ba, Allah ne ke bada mulki.
Wani abu kake fi son a tina da kai a tarihin shekara 8 da Allah ya baka dama kai gwamna a jihar Borno?
To Allah ya bani karagar mulkin Borno a lokacin da ana barazanar zaman lafiya. To ni dai nayi gurgurdan karfi na. Allah ya sa mutane su gane cewa mun yi gurgurdan karfin mu, musamman ma ta fannin ilimi, ta fannin kirkirowa ƴaƴanmu sana'o'in yi, da kuma ta fannin kiwon lafiya. Akwai abubuwa da yawa da na samu dama da zan yi, musamman ma ta fannin gona da kuma ta fannin shuka itatuwa, da Allah bai yi na yi ba. To kurakurenmu dai mu ba jama'a hakuri, ba zai yi ka biya kowa bukatunsa ba. Wanda mun yi musu kuskure mun taka su ko mun yi musu, to Allah ya ba su karfi su yafe mana.
Yo ai dama in ba za a samu gwamna da magajinsa su yi zaman sarki da dan galadima ba da sauki, dan misalai da yawa na kai ruwa rana tsakanin tsaffi da sabbin gwamnoni. Shi ko Musa Sarkin Adar da ya lashe zaben koma majalisar wakilai a karo na hudu, ya ce jam'iyyarsu ta APC wannan karo ta kama hanyar karɓar madafin shugabancin majalisar dokoki ta tara da gwanayenta ba kamar yadda ya faru a 2015 ba.
Wannan abinda zan iya cewa ta ga uwar bari ita jam'iyyar APC a 2015 sun ta sami nasara karon farko. Ire-irenmu da yawa mun yi kokarin jawo hankalinsu akan nuna musu na su ziyarce su yi tsaye su tabbatar cewa an yi da'a da bayyana ga jam'iyya, kuma jam'iyya ta ba da goyon baya ta sami shugabanci a majalisu. Suka yi ma abin riko su kai na kashi har dai suka kwashi kashi a hannunsu. 'Yan jam'iyyar APC suka rikide suka koma bitirarru, suka yi haɗin baki da NPDP aka zo aka zaɓe aka shugabanci wanda ba halattaccen APC ba. To kamar yadda nace sun ga uwar bari, wannan karon darasin da ya faru baya ya sa sun kimtsa kansu lokacin da ya kamata, domin yanzu a kalla hedi wata daya jam'iyya ta fito ta nuna shawa ga yanda take son a zo a yi zaben nan. Ta yi amfani da tsari irin kamar na lorar da abin da za a kira goyon bayan jam'iyya ga 'yan jam'iyya. Ta yi nuni cewa ga waɗanda take ganin ya kamata a sa shi a goranta, waɗanda suka riƙa mata matsayin shugabannin masu rinjaye a cikin majalisun guda biyu. Dole ne demokradiya sami korafi, wasu su ga cewa ba a yi daidai ba, su ga cewa a yi daidai, amma dai wannan shine tsari halattacce wanda ake a tsarin demokradiya ta duniya, musamman ƙasar Amerika. Misali, shugaban majalisar dokoki na tarayyar ƙasar Amerika Nancy Pelosi ta taɓa zama shugaban kakakin 'yan majalisar Amerika da aka dawo aka yi zaɓe. Jam'iyyar Democrat ta sami akasin rinjaye, ta dawo ita ce shugaban marasa rinjaye a cikin majalisa. Da aka dawo aka sake zaɓe kuma suka sami rinjaye, ta zama shugaban masu rinjaye. Da ta sake samun ƙarin rinjaye, ta zama kuma ta koma matsayinta na wannan kakakin 'yan majalisa. To in mun ce koyi muke da demokradiyyar ta Amerika wanda muka aro, to don me kuma idan an zo irin wannan waɗansu 'yan jam'iyya za su ce a'a, su za su bijire su a jam'iyyar rashin biyayya? Suna ce shi wanda ke neman shugabanci ya ce ba zai yi biyayya ga jam'iyyar shi ba. To shi wa yake so mai biyayya? Kamar a cikin gidanka ne, kana tare da mahaifinka, amma sai ka haifi naka 'ya'yan, sai zanto kai baka biyayya ga mahaifin naka, ya kake cewa da naka 'ya'yan za su ma biyayya? Biyayya ba laifi bace, kuma biyayya kowane addinin duniya, kuma kowane tsarin na duniya ya yarda da biyayya.
Alhaji Musa, ko waɗanda suke cewa ba wai suna adawa da a tura mukami kamar irin na shi Femi Badabiya Mila zuwa yankin kudu maso yamma, sannan majalisar dattawa aka tura abin zuwa a arewa maso gabas, wato abinda suke cewa shine a bar mutanen yankunan tunda an tura su kuma su yi zama sai su fidda mutum ɗaya sai su turo shi.
Yanzu a duk ƙasar Amerika Nancy Pelosi ya ce 'yan majalisa sun suka fi mu ƙwarewa a wannan tsarin, duk wani tungatsi da wani zai yi son rene kurum. Aina ba da misali cewa bisa ga dalili na su ne jagorori shugabanni masu rinjayen wani majalisun, kuma ba su nuna kasawa a wurin jagorantar ba. Da sun yi wani abin kunya wanda ba ƙasa kunya, ko ba jam'iyya kunya, to wannan na iya zuwa cewa a'a bai kamata a saka su ba. Ya mutum ya yi abin daidai, kuma suna zuwa ce a'a a ba, to in an ba su dama su yi mai. Masu faɗin haka nan masu ra'ayin kansu ne, kuma ya tabbatar maka ko waɗannan irin mutanen ko zaɓen aka yi a yankunan nasu ba za su rinjaye ba.
To akwai wani labarin da na gani ban dai bincika ba, an ce shi kakakin majalisar wakilai ne yanzu Yakubu Dogara zai ba wa waɗannan shugabannin APC mamaki, za su ga wani abu na daban kenan.
Muna jiran mu ga abin nan da na daban. Ai, ko wani ɗan kokawa idan ya taho ya ko ya san ya fi kowa raganci a wurin, yakan ce ai shine ya shago, kuma shine zai zama zakara a wannan tafiyar. Lokaci shine ke nuna, yanda Hausa ke faɗi, rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya. Amma abin nan shine shida tinkaho yana ganin cewa akwai kuɗi a hannun shi, domin ya sami maƙudan kuɗi. To idan 'yan majalisar da aka zabo daga wurare daban musamman na arewa, waɗanda ake iya saya ne za mu gani. Lokaci ya canja, ya zai tunanin cewa mutum ya ji zaɓe a ƙarshen jam'iyyar APC, ya fafata da ɗan PDP, ya kada ɗan PDP, kuma ɗan PDP ne ya kai shi kotun zaɓe yanzu aka ana shari'a, sannan ya yi tunanin cewa wai yana da wani abin da zai ba ɗan majalisar nan da ya jawo mai ƙura zama shugaban majalisar tarayya ta yanzu. Allah ya kai mu lokaci lafiya.
Sarkin Ada, za mu jira da yardar Allah mu ga sabbin shugabannin majalisar a zaben da za a yi bayan watan nan na Mayu. Shi kuma ɗan siyasar APC arewa maso gabas Umar Shabuki Kumo, inda wato jam'iyyar ta tura kujerar majalisar dattawa, ya ce a bar su fitar da gwaninsu da kansu maimakon ambata sanata Ahmad Lawan.
Kuskure ne jam'iyyar APC ta yi na bayan ta tura kwatace ga wanda za a zaɓa, kuma wannan ta bayar ta hagu ta zata kwace a dama.
Wato watakila ta duba kwarewar wanda ta zaben ne shi Ahmad Lawan daga Yobe, wanda ya daɗe majalisar nan za a ce shi ba bakon majalisa ba ne.
A inda kwarewar shugabanci ake nema majalisa ya da koma menene majalisar gaba ne babu wanda kai sanar Danjuma Goje a Iman Nasir. Domin inda mutanen mu sun san waye ne Danjuma Goje a shugabanci, wallahi da ma bara ma kawo wani zaɓe ba. Kai dai kawai a ce gashi an ba Danjuma Goje. In ana son ci gaban jam'iyyar da kuma ƙasar gaba ɗaya. Kuma ina gaya maka ko Buharin kansa.
Ai bai kai in an duba yanayin daɗewa. Ahmad Lawan a majalisar lokacin da shi sanata Danjuma Goje yake matsayin gwamna da minista lokacin Ahmad Lawan yana majalisar.
Ba zama dan majalisa shine iya shugabanci ba, wato shi fasaha da basiran shugabanci ba jimawa bane. Kuma in maganan jima kanan shugabanci ko Danjuma tun grassu dake siyasa, so kaga idan an ce shugabanci ake so kuma ji mulki ya tafi daidai talaka ji dadi a kasa, babu kamar Danjuma Goje. A bar Danjuma Goje wannan kujera, in har mu Najeriya muna so mu samu karin ci gaba irin especially shugaban kasa bukatun da yake bukata na farfadura karkara da raya Ibrahim da sauransu, Danjuma Goje shine fi kowa cancanta ta domin Allah ya bashi wannan basiran ba tun yanzu ba. Ya kai na sun sheda ne yayi gwamna har yanzu sai muke kiran samu din yazo don shi dan jami'a ta ofita neman abuwa sai an kira shi shi yasa muke kiran sa.
Me yasa kace ni sheda ne?
Eh sheda domin kai ma dan jihar Gombe ne a wancan karnin da aka yi, kuma ka zaka bada sheda irin guduma da Danjuma Goje bara a jihar Gombe da kuma Najeriya gaba ɗaya lokacin da kuma yake aiki a federal level makanta. So idan har party ta ce ta barwa wannan mukamin wannan wurin, mu ta bar mu da halin mu insha Allah na suna ga makanan ka rubuta ka gani. In an ci a ji a jefa ƙuranin Allah da zaka ce min na ce maka Danjuma Goje shine da mashugaba da dan Allah. In har party da gaske kita ta so cin gaban jam'iyyar da kuma cin gaban al'umman kasa, to ta bar mana kayan mu nosi zone mu fidda wanda cancanta da mu, ko kuma ta barwa yan majalisar su ce da wanda su gada mu a je a yi layi.
Shabuki me yasa kai kake ganin shi Ahmad Lawan bai dace da ya zama shugaban majalisar da ta ba? Don a 2015 ma ya so ya gwada wannan ai jam'iyyar ta bashi goyon baya.
To a ga ganin da jami'a ta bashi goyon baya, yan majalisar su kai bai cancanta ba sun bashi goyon baya ne? Ai rashin cancanta nan tun ga fara sa ba bashi goyon baya ba. Yanzu ma ko da same mistake za a sake. Kuma ko yanzu ma jami'an ta nace din wallahi in haka ne sai amfani ma fadan hakan. Sai su bar bukun ci gaba da sarautar ai kai. Ko ba haka bane? In har hakan suke so.
Haka demokradiya take ta bada dama ga kowa ya bayyana ra'ayinsa, inda bangare mai rinjaye dama shi zai zarra. Yanzu kuma sai ra'ayoyi.
Suna na Manga daga Dinduguri, kalmar hukumar alkalari. Na zo wannan fili ne domin in kwantar da hankalin mutanenmu na PDP na jihar Bauchi da su gane wasu abubuwan da ake faɗa musu, su toshe kunnensu, su yi hakuri, dama in aka ce komai ya zo ƙarshe yakan ɗaga hankalin kowa. Su yi hakuri da wannan tsokanan da ake musu da wasu abubuwa da ake faɗa musu. On 29 muna gayyatar kowa taya muna Bauchi, kuma ina mika godiya na mai irin su Bello Kirfi, irin su Yakubu Dogara, irin su malamanmu haka wanda suka taya mu addu'a domin mu
samu nasara. Menene ke ake faɗa a garin wanda kake ba wa mutane hakuri? Ake
abubuwan da ake faɗa shine zaka ji an shiga media ana an kama sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi, Kauran Bauchi ba da rantsar da shi ba, ana tsorata wasu mutane da dama wanda su ba su fahimci menene alkiblan ake ciki ba. Me gaske magana ba, shi yasa nake so fadakar da mutanen mu da su
ga ba an kammala zabe ba, an kammala zabe, an fadi sakamakon zabe, kuma tsarin mulkin Najeriya ranar 29 ga watan Mayu ake rantsar da
ake rantsarwa. Wanda ya nasara wasu da dama suke shiga suke fadan abin da ransu yake so, saboda su tada hankalin ko su sokanta mutanen mu. Iya ji za ta kama shi wasu waye da waye. Shi yasa nake wannan magana, saboda in gaya ma al'umman jihar Bauchi da su gane menene suke yi, kuma su gane mai faɗa musu maganan, su gane mai yake faɗa, kuma su gane gaskiyar magana shine ranar 29 sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da ranar kauni. Iya abin da nake son faɗakar da mutanen mu ke.
Masu sauraro gaba ɗaya ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, ni Nasura da Maili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Dakarun Amurka sun horar da takwarorin aikinsu na ƙasar Kamaru, dabarun ba da taimakon farko ko na gaggawa ga waɗanda suka ji rauni a filin daga, da kuma yadda za a ɗauke waɗanda suka jikkata daga filin dagar, da zimmar ganin an rage adadin sojojin da ke mutuwa a fagen yaƙe-yaƙe. Yau kan wannan bature hotunmu na musamman zai mai da hankali a kai wanda fasara ne daga rahoton wakilin Amurka a ƙasar Kamaru, wato Moki Edwin Kenzeka. Sunana Mahmud Lalo. Famje Amidu, mai shekaru 29, sojan ƙasar Kamaru ne da ke samun kulawa a asibitin Yawunde bayan karaya da ya samu a filin daga a watan Oktoban bara. A cewar shi, da kyar ya samu tsira a lokacin da mayakan ƴan aware suka kai farmaki kan wani sansaninsu, harin da ya sanadin mutuwar ɗaya daga cikin abokanan aikinsa ya kuma raunata wasu sojoji biyu.
Ya ce, abinda zan iya tunawa shi ne na zubar da jini matuƙa a lokacin da ƙafata ta hagu ta kare, da kuma rauni da na ji a cikina da hannuna na dama.
An dai ce ci ran Amidu ne a lokacin da wani jirgin saman sojan ƙasar ta Kamaru ya garzaya da shi asibiti. Sai dai akan samu irin waɗanda ba su sa irin ta Amidu ba. A yan shekarun nan, kusan sojoji 177 suka rasa rayukansu sanadiyar raunukan da ba su kai shallin da har mutum zai rasa ransa ba, saboda rashin taimakon farko a cewar shugabannin dakarun ƙasar ta Kamaru. Wannan adadi shi ne kashi ɗaya cikin hudu na adadin sojojin ƙasar ta Kamaru da suka mutu a yakin da suke da ƴan awaren da ke yankin renon Ingila, da kuma yakin da suke yi da mayakan Boko Haram na Najeriya. A wannan horarwa, dakarun Amurka na aiki da takwarorinsu na Kamaru domin ganin a samarwa waɗanda suka jikata taimako da zaran sun ji rauni a filin daga. Manje Muhammad, wanda bai bayyana cikakken sunansa ba, na ɗaya daga cikin masu horar da sojojin na Kamaru kan dabarun ba da taimako ga waɗanda suka jikata. A cewar shi, horarwar ta haɗa har da yadda za a kwashe waɗanda suka ji rauni ta hanyar amfani da jirgin sama, wato abin da ake kira Medvac da kuma Casevac.
We talked about the different levels of Casevac. So you have your own leg.
Idan muna magana akan Casevac, a irin wannan yanayin zaka iya matsar da mara lafiya da kanka. Akwai kunshin kasusuwa da za a iya amfani da su, amma a tabbatar da waɗanda suka ji rauni ba sa zubar da jini a lokacin da za a yi safarar su zuwa wani wuri.
Nuruddin Hussein Magaji, wanda aka fi sani da Nur Albayan, jami'in bada agajin gaggawa ne a kungiyar bada agaji ta Red Cross a Najeriya. A wata hira da suka yi da abokiyar aiki na Daula Salim a shirin yau da gobe a kwanakin baya, ya yi ƙarin haske kan abin da ake nufi da agajin gaggawa ko kuma first aid a Turance.
Shi ne taimakon farko da kake iya ba wa mutum kafin ka kai shi asibiti, ko kafin likita ya zo, ko kafin mota ɗaukan marasa lafiya ta zo. Za mu ga idan an yi hatsari wanda yake kamar na mota ne, ko ku a gida ne, ko a wurin aiki, ko ma a kasuwa ne, ko ma a ina ne, ciwukan da ake samu ba su wuce sai mu raba su kashi hudu. Akwai ciwon unconscious, wato mutumin da yake ya suma ko kuma yana gargaran mutuwa. Akwai ciwon da yake na bleeding, zubar da jini. Akwai ciwon da yake na kuna kuma, wanda na wuta ne ko ko abu mai zafi ne kamar dutsen guga ko ruwan zafi ko mai haka mai zafi ko tafasasshen ruwa. Akwai kuma karaya. To idan an samu mutum da irin ciwuka haka, ko yana da su da yawa ko kuma suna da yawa, farko kana fara kula da wanda yake shi ciwon ya shafi harkan numfashin shi, wanda yake wato ko ya suma ne ko kuma yana gargarar mutuwa unconscious.
A cewar Nuruddin, koyan ilimin ba da agajin gaggawa horo ne da ake yi a aikace.
Shi ilimin a first aid ko agajin gaggawa ilimi ne da ana koyan shi ne a yawanci sai ka zauna ana yi maka, kana yi don a duba kurakuran a gani yadda za a gyara maka. Batka ga mai sauraro ya sani, idan an yi hatsari farko ka gane cewa wani irin ma matsayi ko kuma zama ya kamata ka ajiye mutumin nan, a zaure ne, a tsaye ne, ko kuma a kwance. Akwai wata kwanciya da muke ce mata recovery position ko kuma kwanciyar hutu. Idan mutum ya zama na cewa yana unconscious, bai san halin da yake ciki ba, bai san suwaye a kan shi ba, kuma yana yin numfashi, kana kwantar da shi ne a takaice a wannan kwanciyar hutun. Haka idan kuma baya numfashi gaba ɗaya, ka duba ka aka danna kirjin shi ne kamar sau 30 haka, sannan an koya maka hura iska, shi ma ka hura, in ka ga za ka iya sau 2 ka cika bai da yi sau 30, ka haɗa hannayenka biyu a tsakiyar kirjin.
To a dai watan Fabrairu ne Amurka ta sanar da cewa za ta rage adadin tallafin da take ba Kamaru. bayan wasu zarge-zargen da aka yi akan dakarun ƙasar cewa suna take haƙƙin bil'adama a ayyukan da suke yi. Sai dai Amurka ta ce duk da rage adadin tallafin da take ba Kamaru, har yanzu akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Kanar Abin Umbozo shine daraktan cibiyar kiwon lafiya ta dakarun ƙasar ta Kamaru.
La coopération militaire entre les États-Unis et le Cameroun se porte très très bien et
Yace horon da ake baiwa sojojin Kamaru alama ce da ke nuna cewa har yanzu akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin Kamaru da Amurka. Dalilin kenan da yasa Amurka ta zo tana horar da dakarun kasar domin a rika ceton rayukan sojoji a fagen daga.
Et à la fin, éviter ce que nous appelons les morts évitables.
To akalla dai dakarun kasar Kamaru 30 ne suka amfana daga wannan horarwa wacce sojojin Amurka suka gudanar. Inda su ma ake fatan za su horar da takwarorinsu na cikin gida domin dabara ta yadu.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, dites-le à un...